Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Yau Talata, yau Laraba, daya ga watan Disamba na shekarar 2021. Da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan taron masana iri na noma da kuma baje kolin su na kasashen Afirka karo na hudu. Muna kuma tafa da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun kasar kamar a wannan makon. Sai kuma kadan daga cikin dimbin rayuwar da kuke aiko mana ta wayar tarho. Amma kafin nan, ga Babu Yakubu Makeri da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai. An gudanar da tattaunawar ne yayin da ake kara samun kungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su kara taimakawa Afghanistan, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da rabin al'umman kasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi su ne suka jagoranci tawagogin a tattaunawar da aka gudanar a Doha, babban birnin Qatar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Taliban Abdulkahar Balqi ya ce bangarorin biyu sun tattauna kana suka yi musayar ra'ayoyi akan batutuwan siyasa, tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi, tsaro da kuma batun aikin jin kai. Sai dai nan da nan babu wani bayani daga bangaren Amurka akan sakamakon tattaunawar. A jiya Talata, wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya bude wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan, inda ya kashe dalibai uku kana ya raudata wasu shida ciki har da malami, a cewar hukumomin makarantar. Shugaban 'yan sandan yankin Oakland Mike McCabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren Oxford da ke cikin garin Oxford, wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da Detroit ta arewa. Jami'an tsaro sun maida martani ne da misalin karfe 1 na rana saura minti 5 lokacin da aka yi ta kiransu game da harbin kan mai uwa da wabi a makarantar, inji McCabe. Hukumomin sun kama maharin a makarantar kana suka kwace karamin bindigansa mai sarrafa kansa. Sai dai nan da nan hukumomin ba su saki sunan maharin ko waɗanda harin ya rutsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan gudun hijira da magoya bayansu a Kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki. Wannan dokar na zuwa ne a lokacin da Kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum 400,000. Willy Ruari, dan gudun hijira ne daga kasar Burundi, ya kwashi shekaru 7 a kasar Kenya ba tare da aikin yi ba. Yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga Burundi da ƙarin wata shahada guda a ƙasar Kenya, amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a Nairobi, babban birnin Kenya. Damar da 'yan gudun hijiran suka samu na shiga cikin harkokin jama'a a Kenya wani abin farin ciki ne ga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun hukumar a Kenya Eugene Buyon ya ce hakan zai sa 'yan gudun hijiran su ji suna da kima da kuma daraja a ƙasar. Sojojin ruwa daga Amurka da Australia da Canada da Jamus da kuma Japan sun kammala atisayin soja na kwanaki 10 a tekun Philippines da ke kudancin gabar tekun Japan, inda masu sharhi ke cewa barazanar China a yankin tekun Indo-Pacific ta ƙara muhimmancin atisayin sojan. A cewar wata sanarwar ma'aikatan sojan ruwan Amurka, kasashe biyar sun yi atisayin ne domin inganta kwarewar sadarwa da dabarun sarrafa jiragen yakin ruwa da jirgin saman yaki da ma wasu dabarun yakin ruwa. Wata guda da ya shuɗe, jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaki na Amurka da kuma jirgin ruwa mai wurin saukar jirage masu saukar ungulu na Japan sun gudanar da atisayi a wannan yankin, a cewar mujallar Wall Street Journal. Grant Newsham, tsohon kanan sojan ruwan Amurka mai ritaya, kana babban mai nazari a wata cibiyar kasar Japan, ya faɗa wa sashen Mandarin na muryar Amurka cewa saboda barazanar China a cikin 'yan shekarun nan, atisayin sojan na ninkawa ainihin.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarinta na samar da ingantaccen irin noma, kwamitin ƙasa mai kula da iri na noma a Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanoni masu zaman kansu sun gudanar da taron ƙarawa juna sani tare da baje kolin ingantattun iraruwan noma da ake da su a ƙasar karo na hudu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Taron wanda aka yi mataki da inganta samar da iri mai nagarta a Najeriya ya samu halittar manoma, ƙwararru da masana binciken ayyukan noma daga ciki da wajen Najeriya. Ministan ayyukan noma da raya karkara ta ƙasar Dr. Muhammad Abubakar ya bayyana cewa mafarin duk wani albarkatun noma da kuma samun tsaro na abinci masu gina jiki shine samun iri ingantacce.
Wannan taro ne ba kawai a na Najeriya ba, da sauran ƙasashen duniya, daga nan nahiyar Afrika har can zuwa ƙasan Turai duka akwai wakilai da suka zo. Kuma dama an ce abinda ka shuka shi zaka girbe. Dole mu tabbatar mun shuka iri ingantacce dan saboda mu samu amfanin gona ingantacce. Ma'aikatan noma da raya karkara duk abinda ya kamata mu yi muna yi dan mu tabbatar da ita wannan ma'aikata da take karkashin mu tana kula da irin da ake amfani da shi a ƙasar nan, kuma ta tabbatar ba a kawo gurbataccen iri da zai lalata ainihin irin da suke nan ma ba, domin aka hada wanda bai kamata ba yana iya lalatawa. To abinda muke yi kenan, kuma muna hada kai da dukkan waɗanda muka san suna cikin wannan harka na tabbatar da ingantaccen iri.
Duk da cewa a shekarun baya an yi ta fuskantar kalubale wajen kirkiro da sabbin iri wanda zai iya jure canjin yanayi, lamarin da ke janyo cikas ga masu bincike. Farfesa Shehu Garki Ado na ma'aikatar bincike na ayyukan noma ta Samaro a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bayyana cewa a yanzu sun samo bakin zaren gudanar da ayyukan su ta hanya mai bullewa.
Yanzu ɗan shekarun nan gwamnati ta nuna ai tana a dawo da martabar noma, kuma an fahimci sai da bincike ne za a kirkiro iraruwa waɗanda suka fi dacewa da yanayinmu. Da haka muna ganin yanzu mun kama kafar ci gaba da binciko sabbin irirrika daban-daban a ƙasar nan wanda za su dace da yanayinmu, kuma su bunƙasa noma ta yadda ƙasar za ta samu isasshen abinci nata na kanta da kuma ƙasashen Afirka ta yamma da ma Afirka ta tsakiya waɗanda yawancin su dama da ƙasar nan suka dogara wurin abinci.
Munir Babbadan Agundi dan majalisar wakilai kana shugaban mutum mai kula da makarantun noma da cibiyoyin bincike na noma a Najeriya ya yi ƙari da cewa
akwai abubuwa na technology da an fito da shi wanda ina taimakawa wajen inganci na harkokin noma, musamman harkokin iri. Muna kai irin mu Ghana, muna kai Mauritania, muna kai gurare da yawa. Sannan kuma akwai babban doka da majalisar tarayya ta yi wanda ni ne na kawo wannan doka a majalisa wanda shugaban ƙasa ya sa hannu, wato abin da ake cewa Plant Variety Protection Act, wanda zai ba da dama mutane kamar yadda ka gani daga ƙasashen waje za su zo da ma'aikatansu su yi bincike yadda za a samu iri mai inganci wanda zai taimaki manomanmu na Najeriya, domin muna buƙatar mutane su zo su invest.
Ahmad Bashir Bello na ɗaya daga cikin manoman da suka samu halartar taron baje kolin.
Gwamnatin nan da ta zo ta yi iyakan kokarin da za ta yi, ta ga dai ta tallafawa manoma da kuma waɗanda suke cikin wannan industry da sauransu. Hakika irin dai yana da wuyan sha ne wurin kasuwanci, da yake manomanmu har yanzu suna samun wahala ga su yadda gancewa wanda musu sun yi amfani da iri, sun yi noma akan wanda suka saba yi da su yi amfani da grains.
Gwamnatin Najeriya dai ta dukufa wajen ganin ta inganta fannin ayyukan noma la'akari da albarkatun ƙasa da Allah ya azurta ta da shi. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, yau Laraba 1 ga watan Disamba ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da masu ɗauke da cutar da ke karya garkuwar jiki, wato HIV ko SIDA. Taken na bana shi ne tabbatar da daidaito. Shugaban Hukumar Yaƙi da Cutar SIDA a Najeriya, Dr. Gambo Aliyu, ya bayyana wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda adadin waɗanda ke ɗauke da cutar da kuma ƙoƙarin da hukumar ke yi wajen ganin an shawo kan cutar kafin shekarar 2030.
Wannan take yana la'akari da irin nasarar da aka samu a duniya gabaki daya, rallantana kuma mu anan zamu ce musamman cikin kasar mu Najeriya an samu nasara sosai ga garma wajen yakin da ake da cuta mai karya garkuwar jiki. To amma Bahaushe na cewa aski idan yazo gaban goshi ya fi zafi. To wannan askin yazo gaban goshi na tattare cutan ana ta bazuwa a tsakanin jama'a, sai dai kuma ba za a iya hana cutan bazuwa a tsakanin jama'a ba har sai an gane waɗanda suke dauke da ƙwayan cutan kuma an hana cutan yaduwa a jikinsu. To wannan shine babban kalubale. Wasu suna iya fitowa a san su a basu magani, wasu kuma suna dauke da cutan sun sani amma ba za su fito ba, wasu kuma ba za su iya zuwa su gwada ba ballantana ma sun suna da cutan.
Yanzu a yanzu kun san yawan adadin waɗanda ke dauke da wannan cuta a nan Najeriya?
Adadin da muke da shi na masu dauke da wannan cuta a Najeriya yana tsakanin miliyan 1,800,000 da miliyan 1,900,000. Maganin nake yanzu mun samu miliyan 1,600,000 mun dora su akan magani, saura kusan a ce 200,000 zuwa 300,000. Wannan 200,000 zuwa 300,000 zai yi wahalan samu saboda duk wanda bai fito ba a baya yanzu nemo shi yana da wahalan gaske, sai an bada kuɗi mai yawa sannan kuma sai an yi ba da baki da campaign mai yawa domin ya samu dama ya ji sakankancewa ya zo ya gwada inda da yake ganin cewa shi a tafo ba zai gwada ba. To kuma muna so da wannan jama'a su gane cewa waɗannan mutanen da ba su samu damar gwaji ba ko ba su san suna dauke da ƙwayan cutan ba ko kuma suna dauke da ƙwayan cutan ba su shan magani su ne mafi haɗari a cikin al'umma, domin su ne za su ci gaba da yaɗa ƙwayan cutan. Har in dai ba mu samu su ba, ba za mu iya hankalin ba zai kwanta ba mu ce mun katsa hanzarin cutan na yaduwa da bazuwa a cikin jama'a.
Idan mun dauki takinku na bana da kuka ce daidaito tsakanin suwa,
a tsakanin mutanen da muke ganin cewa ya kamata a ce suna da dama ko kuma ya kamata a ce sun nemi gwaje-gwajen da muke yi sun gwada ko kuma sun nemi magungunan da muke da shi sun samu dalili saboda hadarin da suke dauke da shi, wanda suke da sana'an karuwanci da wadanda suke maza masu neman maza da masu daukan magani ta hanyar jini wanda suke sa allura sai kuma bawa abokansu alluran su yi amfani da shi, irin waɗannan suna ɗauke da haɗari mai yawa wajen samun cutar da kuma wajen baza ta idan sun samu. To waɗannan muna so su dinga gwada kansu akai-akai ko kuma su dinga neman inda ake gwadawa a gwada su a gani, sannan kuma waɗanda suke ɗauke da cutan su sha magani sosai ta yadda ba za su iya yaɗa cutan ba. Sannan kuma mata masu juna biyu duk waɗanda muka samu muka gwada su muna tabbatarwa suna ɗaukar magani kuma muna tabbatarwa cewa abin da suke ɗauke da shi bai samu wannan cuta ba.
Shugaban hukumar yaƙi da cutar sida a Najeriya Dr. Gambo Aliyu kenan a hirar shi da wakiliyarmu Madina Dauda. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shiryen akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro na biye da shirin Ciwon ya mace a makon da ya gabata, mun karbi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, marubuciya kuma shugabar kungiyar Creative Helping Needy Foundation, da Dr. Teresa Obudu, shugabar My Vision Initiative, da Malam Sa'idu Sambu Kaptan, shugaban gidauniyar Children Education Support Initiative in Arewa. Kuma mun karkata akalar shirin akan irin gudunmawar da mata suke bayarwa ta hanyar kafa kungiyoyin sa kai domin taimakawa al'umma, musamman ma mata da yara. To a makon jiya mun karkare shirin a daidai sa'ilin da Malam Sa'idu yake bayanin cewa
shafiwan su zaki gansu suna akan ɗebo su daga arewa, wasu sukan kawo su domin su ba da hayan su a ibara da su. To ire-iren su yaran sun taso dama da iyayensu sun fara dan karatu sai wannan intanet ya same su. To suna da bakin cikin karatun daga sun zo sun ga irin wannan abin sai sun ga sa rai a taimake su su yi karatu. To ire-iren waɗannan yaran muka same su, muna iya kokarin mu je mu haɗa kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garurrukan da suka fito ko kuma mu mu sa su da hannun mu, duk da diba mu da gidan marayu muna ta kokarin ɗan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu muna zai zama to cewa sana hannun mu su cigaba da karatun. Amma tun da ba mu da shi har yanzu muka yi kokari mu haɗa kai da gwamnati da kuma ƙauye, dole sai mun san garin da suka fito a inda za mu mai da su mu cigaba da biyan kuɗin makarantar domin su samu ingantaccen rayuwa.
To a yau za mu tashi kan bayanan Hajiya Fauziya. Ai sauraro lafiya. Hajiya Fauziya, yaya kike hada aikinki na yau da kullun da kuma aikin sa kai? Wani irin kalubale kike fuskanta?
Gaskiya abubuwan suna dan samun matsaloli, musamman shi na gidan ana dan tauye shi tunda kana fita aiki ne tunda safe sai yamma zaka dawo. Duk da dai akwai mataimaka a gida, gaskiya yawanci ranakun aiki ana samun matsalolin da ba a samu a wayi abin da ya kamata a gida, sai dai a rage abin da za a rage sai a bar sauran ga masu aiki. Dan dai Allah ya sa shi mai gidan da kuma yaran da sun tashi a cikin wannan rayuwar sun saba da ta haɗa a taimaka wa juna. Amma dai gaskiya abubuwan da wahala yawanci cikin ranakun hutu, wato weekends, su da aka fi samu damar da za a yi abin da ake so din. Da yawanci ko biki ko suna ko wanki ko wani abubuwan da zai shafi ayyuka na gida da kula da iyali.
Dr. Teresa, na dawo gare ki.
Kin ce akwai wani mai shiri kuke kokarin yi nan gaba?
Muna da shiri da muna so mu yi mu dan ba da matan nan da waɗansu ma da za su zo, wanda suka zo shekarar da ya wuce muna da ba 50 da muka fara sharing abin da na gani wallahi na son good. Mutane sun taro mana. So
me kuke rabawa?
Mun raba kayayyaki. Sun mata da suna da kayayyaki a kwati shekara goma ba su sa daya ba, mu yi musu magana sai suka fito da kayayyaki. Muka bai matan nan kaya da yaran su ma ka ba su kayayyaki. Ni ne na baya duk kayayyaki na wanda kika ganin na sawa na dinka su sabo sabo. Honest shekara goma ba na sawa because you don't even know what to do with clothes. Wadan su ai mata ba su da daya da za su sa. Muka siya shinkafa, mun siya wake, mun siya masara, da muka siya ingredients. Muka tattara musu like about 5 people za su raba one bag of rice inda muna da shi kudin ba ma bai yawa ba, saka aka raba musu. Wallahi suna tafiya suna ta Allah ya raya ma kudin wanda suka bada wannan kudi, wallahi Allah bude muku hanya. Well, that prayer alone goes a long way. Yanzu muna shirin 13th to 17th of December za mu yi sha local setup din na Abuja, Kaduna, kuma a Ebonyi. Muna da mutane da za su yi na Ebonyi, so na Kaduna wurin na girma za a kuma Abuja.
Malam Sa'idu, tsawon wani lokaci kuka dauka kuna wannan aiki kuma da ina kuke waɗannan ayyuka naku?
To alhamdulillah wannan aiki yau shekara 15 na 16 kenan da fara wannan aiki. Amma da samun CAC registration namu 2018 muka samu. So wannan aiki na fara shi a Bauchi tun ina ni daya, na fara da suna SS Support Children Education Initiative Sa'idu Sambo mai tallafa ilimin yara a Arewa, sai ya dawo MANU Support Children Education Initiative, wato wani gwamna da aka taba yi a Bauchi wanda ya dan nuna muhimmanci akan ilimi dan ban sha'awa haka. So daga baya dawo Arewa Support Children Education Initiative, to lokacin kuma samun CAC sai ya saka dan ban shawarin aka juyi sunan sai ya dawo Children Education Support Initiative in Arewa.
To kimanin mutane nawa kuka taimakawa kuma a ina aka ci gajiyar tallafin naku?
A 2015-16 mun tallafa ma yara 100 a Specialist Hospital na Bauchi tare da Chief Medical Director na asibitin da Aminan Gebu Voice of America tana nan a wajen mu a lokacin. Sannan shekara na biyu muka sake tallafa ma yara 100 a wannan asibitin Pediatric Ward da mata 50 a maternity a nan Bauchi din.
Kuma kan zo kenan ko kuma wasu kayayyaki da suke bukata?
Abin da muke barwa muka zo Pediatric Ward wajen yara, muka zo da kayan sha da kayan ruwa da kayan irin da ci na yara. So kuma mata su ma mukan ba su kayan ci da kayan sha, sannan mukan ba su trust pad na mata, audugan mata, sannan kan ba su kuma pampers na yara. Sannan a 2019 mun yi a Rashid Shakoni Specialist Hospital na Jigawa a Dutse, shi kuma mun ba ma yara 150 tallafin irin wannan kayayyakin, sannan mata 50 a maternity nasu. Sannan sai babar mun dauko mata mai bara a Abuja, muka raba ta da baran, muka dauki yaran muka mai da su Jigawa, muka sa su a makaranta tare da shi hakimin babar local government din da kuma mu chairman local government din da education secretary da su muka yi aikin duka yaran suna makaranta har a lokacin ma shi chairman loga gama ne yake ba su 2500 a kowane wata mai su yaran suna na atan so sannan kuma sai anan Abuja akwai wani yaro Sadiq wanda yana makaranta a Yanya Secondary School da wani Alhaji a Yanya Primary School shi Sadiq din ma yayi junior wife nashi anan Yanya Secondary School muke daukan dawainiyan karatun su sannan a Bauchi State akwai wani makarantar kutari anan Bauchi a 2015 wanda muka sa yara guda 19 a yan kutari anan bayar primary school kai musu uniform da komai da kudin makaranta sannan akwai wasu yara anan kofar dumi su ma guda 4 anan Bauchi sai kuma Arariya primary school su ma guda 2 mafi yawa ayyukan farko daga Bauchi ne shi yasa na Bauchi ne yayi yawa yafi yawa sosai
Hajiya Fauziya ko zaki mana kiyasin adadin matan da suka ci gajiyar tallafin da kuke bayarwa
muna haduwa da mataye da suke cikin tashin hankali duk da cewa dai kungiyar tamu ba wai mun ware mata kawai dawo muke taimakawa ba har da maza sai dai gaskiya mun fuka bawa karfi ga mata mata kuma musamman iyayen marayu irin wanda kika ambata cewa ala kashe mazajen su a gurin yaki ko kuma sai su zama cewa suna cikin wani hali na wahala da tashin hankali duk da cewa mu anan inda muke Kano yawanci suna da karanci ba kamar jihohin Maiduguri irin su Yobe ba duk da haka wasu kan yi gudun hijira suna shigowa nan jihar Kano to kafin ma kuma akai ga ma wayennan su wannan iyayen marayu akwai iyayen marayun da baba yaki ne kace su ba wahala ne da cutuka suka kace su anan wanda kusan muna da su a Kano ina tunani ina ganzu kusan kaso 30 na matan da suke zaune a Kano zan iya ta iyayen marayu ne ni da tunani na saboda adadin matan da suke zuwan mana neman taimako wanda ake mutuwa ake bawa yara kuma yaran suna fara ne yawanci daga 6-7 zuwa sama 10-10 haka zaki ga an mutu an bar mace da yara ba gidan zama ba kudin haya ba abinci ba makaranta ba sana'a wayanne yaran zaki ga sun taso ba abin da za su ita ma mata kullun tana fita wasu sai su fita bara to akwai wannan kusan zama kusan zan iya ta kaso 30 ne dai a kiyasi ne a tunani na saboda irin adadin su da suke zuwa gurin mu saboda haka wayannan mata suna cikin wahala akwai kuma matan ma da zaki ga cewa su mazajen nasu ma suna nan da ransu da lafiyar su amma ba sa daukan nauyin iyalin su ma wannan za su iya kaiwa kaso 30 din zuwa 40 wanda wasu san zuciya ne ke sa suke kara aure su aure mata biyu zuwa uku har hudu wanda ba sa daukan nauyin su gabaki daya saboda haka zaki ga iyayen sun ba zama san haukaci wajen nema to wayannan mata suna cikin tashin hankali da wahala domin wallahi tallahi mata take miki sujjada akan zaki ba ta shinkafa kwano daya kuma iyayen su yarinya ta iya zuwa ta je ayi lalata da ita akan a bata dan kudin da ta ci indomi
Dr. Teresa, idan akwai wani abu da yake ciwa mutane tuwo a ƙwarya a Najeriya yanzu babu kamar rabewar kawuna. Wa'ansu suna gani mata suna da gudunmawa da za su iya bayarwa wajen haɗa kan al'umma.
Kan san tsananin mun da aka haife mu a arewa, halin mu daban ne. Da wanda aka haife su a can kudu. Akwai waɗansu kamar ni a kudu. Akwai waɗansu kamar ni a ƙasar Yoruba. Mata zamu ne za mu sha wuyan gobe. Ya kamata mata su yi ma mijinsu magana. Su yi ma yaransu magana. Mata ne yana shan wuyan. Ko akwai matsala da ya taso yanzu mu ne za mu sha wuyan. Addu'a mata muna so Najeriya zama ɗaya. Matan da nuna ta maka ban ce ba kai walgai daga nan ba ruwa na da wurin. Saboda in Allah ya baki wani abu. Ko ƙaran da ya baki ki ba wani. Matan da nuna ta maka dukkanmu a zuciyarmu ɗaya. Ne muna duba wannan ƙasa Najeriya ya zama lafiya da ta muna karama in ya fara barka muna barka sallah zamu sa kayan mu je in ana Christmas duka mu za su masa kayan mu ya faru yanzu ya za jara wannan mu zama daya shine addu'a da muna yi yanzu Allah ne ya sa mu a Najeriya da Allah yana so ya raba mu da ya raba mu da Allah da ya sa mu a Najeriya dukkan mu sa hannu gan ku wannan ƙasa zai kiyu
to mi suraro Iya abin da shirin ciwon ƙyamace na wannan mako ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya
To madalla a gaida Aisha yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridin Kamaru
Sai ne muna wannan makon ne da jaridar da ta kasar jamhuriyar Kamaru an da afirkon shafinta ta nuna mana cewa shugaban kasar na Kamaru Mustapha Kolbia ya buƙaci 'yan kasar Kamaru da su karɓi rigakafin annobar cutar coronavirus da muhimmanci a faɗin kasar baki ɗaya sai kuma jaridar Economy Quotidien ta kasar ta Kamaru an da ita kuma ta ce shekarar 2021 zuwa 2023 kasar Kamaru da kuma ga wata kasar Jamus sun sake rantaba hannu kan waɗansu yarjejeniyoyi da kuma ci gaba da halaka musamman ta bangaren diplomasiya da kuma karfafa tsaro a tsakanin kasashen guda biyu har ma da kasuwanci domin farfado da tattalin arzikin kasashen. Jaridar Diakosan ita kuma cewa ta yi yanda sabon tashan wutar lantarki wanda aka gina ta a can bangaren Mombele yanzu haka dai a yan shekarun nan tana cikin kangal-kangal na ganin cewa kasar Kamaru ta zuba magudan kudade domin a cigaba da inganta karfin wutar lantarki a fadin kasar. Sai kuma jaridar Cameroon TV wanda ita kuma ta labarta mana cewa a cikin sabuwar shekarar nan ta 2022 wanda za mu shiga baɗi gwamnatin kasar Kamaru za ta fara karɓar haraji a kan waɗansu kamfanoni kan sadarwa masu zaman kansu musamman ma a asusun talakawa wanda hakan zai iya kawo cikas ga masu ajiyar kuɗaɗensu a asusun na wayar salula a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Mutasin Allah ita kuma cewa tayi al'umma na cigaba da samun matsaloli da kuma yadda rikici yake rincabewa a can bangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila sannan kuma yanzu haka ana cigaba da kashe jami'an tsaro musamman masu sojoji da 'yan sanda waɗanda masu ɗauke da bindiga suke kai musu harin kwantar bauna a wannan bangare na 'yan awali wanda yanzu haka matsalar tsaro ya taɓarɓare a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwar da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Musa American Fiya daga kebin Nigeria magani Ori. Ina kira ga jami'an tsaron Nigeria baki ɗaya tun daga police har zuwa soja har zuwa mobile har zuwa indifer har zuwa custom har zuwa migration. Dukkanmu mu saje tsoron Allah mu yi kokari mu rike gaskiya tsakaninmu da Allah. Wannan ƙasa ta mu ce duk yadda ta kasance ta samu wani cikas. Gaba ɗaya mun samu cikas mu ji tsoron Allah kan mu ce wai sai abin duniya kawai muka wa ba mu yi don Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Musa American Suya kebin Nigeria mazauni Ori. Gaskiya hakikatin amri yadda sun kai na ji daɗi saboda na yi bayani akan cewa gaskiya shekara biyu tun lokacin da COVID-19 ya shigo a duniya baki ɗaya sun kare sashenmu wanda talaka ka kwaɗe ra'ayinsu. Gaskiya ban mu ji daɗin wannan al'amarin ba amma satin da wuce na yi muku bayanin cewa don Allah ku yi hankuli ku buɗe wannan sashen wanda za mu ji ra'ayinmu.
Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
To baban lacakaici kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kada su tsage mata takunkumai. An gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun kungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa Afghanistan. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi. A jiya Talata wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya raudata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar. Shugaban 'yan sandan yankin Oakland Mike McCabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren Oxford da ke cikin garin Oxford, wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da Detroit ta arewa.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger, karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin arewa a yau na Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin ya ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.